daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kafar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni da Wala Salim.
Madalla a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda a yau ma 5 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan tazarar iyali.
Kike iyali kamar kace ni da matana yau mun Allah da mun son samu yara guda uku, kenan ta su tai hanyoyin da za su bi su ga su kai da iyali. A tazarar haihuwa shi ne kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi tun da dan sun haihu da su shayar da yaro, da miji zai dan bar matan ma kadan ya zo na sauran wajen matansa har ta yi shekara 2 kafin nan mun har muna wasa a waje kafin nan ma tukuna a saki samu wani ciki. Shi ne tazarar haihuwa, yana kara wa mata lafiya, yana kara wa jariri lafiya.
Kare Zara'u duba da yadda ake ta cece ku ce akan kalamin ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Ahmed da ta yi kan tazarar iyali a Najeriya. Dan haka ne yau yasa zamu tattauna akan wannan lamarin, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna mana da azauran muhawarar yau da gobe. Sannan kuma mun gayyato wanda zai yi mana fashin baki akan wannan batun.
To yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan fadakarwar da ministan kudin Najeriya Zainab Ahmed take yi akan tazarar iyali. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijo, inda yake cewa idan muka yi la'akari da yadda wasu iyayen kan tare yara rututu ba tare da suna iya ciyar da su ba, za mu iya cewa maganar Zainab Ahmed abin dubawa ne. Sai dai kuma ba mu yarda cewa hakan zai taimaka wajen haɓakan tattalin arziki ba, saboda ya kamata dai a nemo wata hanyar, amma ba wannan ba.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Muhammad Danbudan Shani. Yau da gobe ikon Allah. Eto, za mu iya cewa fadakarwa da ministan kudi take yi game da tazarar iyali, wannan ya danganta yadda mutane suke fahimta bisa akwai bambancin ra'ayi tsakanin magidanci.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga kaka Alhaji Bukar Kumusak da Masak, inda yake cewa a gaskiya filin yau da gobe yana ilmantar da mu, don haka yau ma zan kasance kusa da akwatin rediyo na don na ilmanta.
Sakonmu na gaba ya fito daga Adamu Sabi'u Wangara. Yau da gobe a gaskiya ni ban ga laifinta ba, domin a gaskiya da a haifi yara a bar su suna gararan ba akan titina ga ba abinci.
Sai sakon Lawal Sani na Kawu Daura, inda yake cewa bayanin da ministan kudi wato Zainab Ahmed akan tazarar iyali abu ne mai kyau, domin a halin da ake ciki dama sun tara iyali amma ba sa iya daukar dawainiyan su kamar ciyarwa da al'amuran karatu da sauran abubuwan rayuwa sakamakon karamin karfi.
Sai sakonmu na gaba ya fito daga Tanimu Inuwa Zangon Bugi. Yau da gobe hakika bada tazara wajen haihuwa yana da matukar muhimmanci wajen ci gaban tattalin arzikin kasa, kai uwa uba da samun cikakkiyar lafiya ga mata.
To sai Rulwanu Ibrahim London Uba, inda yake cewa tazarar iyali abu ne mai kyau, domin yana baiwa iyaye mata damar samun hutu, kuma jariran da aka haifa ma zai samu cikakken koshin lafiya.
Sai Kinunu Sani Yunusari, da kaka Alhaji Gursuma da Masak, inda suke cewa salam yau da gobe, fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini, wato yau da gobe ku tashi lafiya. To sai sako na ƙarshe inda ya fito daga Jibrin Umar Rabasa, inda yake cewa muna goyen bayan ministan kuɗi Hajiya Zainab kan bada tazarar iyali kuma kashi 100% na gamsu sosai. Ko ba komai, mata suna ƙara ƙoshin lafiya da ƙarfin jiki. To madalla, yanzu bari mu ji tattauna wakiliyar mu Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe.
Barkamu da zuwa zauren mu na yau da gobe, inda zamu tattauna abin da ya shafi tazarar haihuwa. A yau tare ne akwai mata waɗanda sun taba sun kuma san yadda ake ciki, kai a ƙarshe ma dai suna kan ganiyar haihuwa. A bisa al'ada da kuma addini, wato wannan kalmar tazarar haihuwa abu ne da daddiya, abu ne wanda yake da tushe, kuma malamai ma sun san da shi kuma sun yadda da hanyoyin da ake bi wurin tazarar haihuwa domin amfanin uwa da ɗa har ma da mai gida ɗin kansa. Al'ada ma kanta ta bada gudunmawa wurin ƙarfafa hanyoyi na tazarar haihuwa. Zamani kuma ya fito da waɗansu hanyoyi wanda yake taimakawa mata wurin yin tazarar haihuwan cikin sauƙi. Shin koya kuke ganin mata suna ɗaukan wannan al'amari na tazarar haihuwa a zamanance?
Sunana Malama Zainab. Tazarar haihuwa a al'adance mu duba lokacin iyayenmu. Tazara tsakanin sako da sako yana kaiwa shekara 3. Idan tsakanin yaro da yaro aka samu ma shekara 1.5, abun kunya ne, abun aji an yi haka ɗin.
Ko? Kaman ya.
Idan kina goyo a wannan lokacin, to a tunanin iyaye gaba daya ba ke fa ba dakin miji, duk a tunanin su idan kin je dakin miji to za a yi miki wani fassara ke kin cika fitina,
wato komai na iya faruwa.
Komai na iya faruwa ne kawai, an fi so yaro yayi kwari kafin ma a ganki da ciki. Idan kuma Allah ya kaddara tsautsayi ya ratsa, yaron naki ya kai shekara daya aka ganki kina laulayi, to fa akwai habaice habaice.
To dan lugudan zakar gida kenan.
Ai ba lugu, ai lugude ma kin termini nika a dutsen nika ma to ana yin shi fa ana wannan wakan ana habaici.
Kuma kai kasan da kai ake yi,
kasan da kai haki ba kama da kwanciyan hankali. Zaki dinga ganin a lokacin nan wacce take san tana da ciki danta kuma bai kai shekara 2 ba gaba ita tana cikin tashin hankali saboda ba ta so mutane su ganta.
Ta yi laifi kenan dai al'ada,
a al'adance a lokacin ta yi laifi.
To me ya kawo yanzu matan yanzu ke ganin kowa tana tabarar rajewa har wani kalma suke wayoyi su yi su gama su huta? Al'ada ce aka yi
a nan arewaci. Idan mace ta shiga ɗakin miji a da sai ta shekara ma bata haihu ba, har a fara tunanin mai haihuwar ce kuwa. Amma a shekarun nan
wata sabon aure kenan.
Yawwa, a wannan zamanin kuma wata 10 ne zuwa 11 an haihu. To ikon Allah da na ma'aiki, wani fa kafin ya yaye ma ya samu ciki, wani yaron wata 7 an kuma samu wani cikin. Mafi akasari wannan zaki ga ƴan mayaran mu matasa da muka aurar da su, idan gidan da mace sun tarar da wata da ɗaya, to fa kowa na so ya cimma wannan target din.
Ha, kaman dai gasa ce.
Gasan haihuwa ake yi. Mutum kuma sai ya manta akwai lalura.
Haka, akwai lafiya.
Lafiya ki yafi haihuwan nan. Saboda me? Kowane haihuwa kika yi, ƙarfinki ba ƙaruwa yake ba, raguwa yake.
Haka suka ce.
In ji masana kimiyya, idan ka je ka haifi ɗaya, biyu, uku, idan ka je na hudu suka auna ka, su da kansu za ki ji sun ce malama ki dan huta.
Wata an yi taushi.
An so to irin abincin da muke ci yanzu wannan taushi ai ya zama dole, har gara lokacin iyayen namu ma da kakannin mu ba tarkace, yanzu ko har tarkace muke ci.
To zan dawo gare ki malama, ko da kuke muke tare da sauran mata mu ma abin yana faruwa da kanmu. Shi kina ganin kaman ke ya kamata a ce kawai ki yi kidire ne tunda yanzu kina ganiyan haihuwar ki?
Sunana Halima. A gaskiya bana sha'awar in yi indiran nan, ba ke sako me dalili?
Ta, ina jin ki.
Saboda ina so in samu walwala da jin daɗi a tare da mai gida.
To na gane, ƴan soyayya ce ke da.
Eh mana. Saboda in na samu tazaran haihuwan nan a daidai wannan lokacin, muna samun fahimta ni da fahimtar juna ni da mai gidana, za mu zauna duk abin na shawara haka za mu yi ni da shi ba tare da wata matsala ba.
Kina da lokacin shi
yana da lokaci na. Amma in ko aka ce ina da cikin nan, cikin damuwa nake ko da yaushe, ciki nan na ciwo, ina ne nan ga harkokin gida ga menene shiga gajiya ko kuma in ina shayarwa ne dan nan ba za mu zauna in kula da mijina da ya kamata ba saboda ina ta da in yana dan nan na kuka a rasa inda zan sa kai na kin ku ai ban da lokacin miji ko
kuma da wannan fadan wannan kin taba yin gwanni din ne dan ji yanda abin yake
gaskiya na taba yi so daya
shi san kin
da dadin shi ba
kika da kwanki kunne kenan
abba akwai matsala gaskiya gwanni akwai matsala
to cikin matsalolin kin nuna mana cewa zai iya yiwa ka rasa kulawar miji saboda shi ma baka bashi kulawa ba dan ma baka bashi kulawa
ba
to ke kanki fa lafiyarki a lokacin
gaskiya lafiya na lokacin nan sai a hankali gaskiya ni karan kaina na samu matsala dan ko da yaushe ina cikin yawon zuwa asibiti ne
ai a yanzu yayin da na ga mata suke yi barin ma in aka yi maka kishiya wai sai ka ga yaro bai kai ko ina ba bai kai ko ina ba sai ka ganshi da ƴaƴa bakwai kuma ɗaya fa ba zai fake maka ɗaya ba mijin wai sai a je wai an fara competition shin da wanne zaki ji da mijin nan zaki ji koko da ƴaƴan nan zaki ji koko a yanzu yanda muke da rayuwa mai tsada maganan kuɗin makaranta zaka ji koko da maganan tufatar wasu koko da maganan abincin da zaka ci
ku
duba fa malama Zainab wannan fa abin fa da yake faruwa
kuma amma ce a ina tsofar da mace da sauri idan
wani tsofar da mace kin ji ana lebo ana push kina a ina ana push kina lokaci ina
hankala
ba abincin da ake ci da yanzu ba daya bane
haka
iyayenmu ne na da suka ci abinci kala kala na gina jiki ne yanzu ina
kuma an ce kawai muke cike an ce mazan ma ba su cika ma ba da kulawa ba sosai
ga mutane ai na ma gani da ido na
ba mun labari
na gani a asibitin dutse na gani ƴaƴanta bakwai sai ga na takwas wai suna competition da kishiya ni akan ido na na raka makwabciya na doctor din yake cewa haihuwan shekarunta nawa ta faɗi shekarunta haihuwanta nawa ta faɗi haihuwanta nawa doctor ya gaya mata da kalmar turanci cewa ta tsaya ta dakatar da haihuwar ta mahaifarta tayi laushi wai to in Allah ya kawo sai ka ce zaka cire sai na ce a amma jikin ki zai ga
yanzu ba maganar cirewa ba tunda akwai hanyoyi na tazarar haihuwa na zamani
to malama kallon yaron ma ba ai wata zarar haihuwa zai yi wuya ki ga din nan da ka rasa shi da kula da wasa da dariya domin
uwar shi wannan kamar wanne shi ne
dan da aka yi wa wannan ciki domin uwar ba ta da lokacin shi da za ta tsaya an kuka kula za ku ga irin waɗannan ƴaƴa su ake samun matsalar ciwon yunwa ko tamuwa domin uwar nono na farko dai bai ishe shi ba sannan kuma ita uwar saboda laulayi da take ciki ba za ta iya zama ta bashi abinci ya wadace shi ya koshi ba za ta iya daukan shi ta samu lokaci ta kwantar da shi yayi bacci kuma haka suturar da za ta sa mishi koma dai menene a sa a wuce wajen to kun ga ashe wannan al'amari yana shafan kowa dan uwa mijin kai har makota dan idan gidan haya ne idan dan nan yayi bayan gida ba a taimaka mata ba sai kiga tana zumbura baki tana jin haushi
kaman
wani ya ja mata alhalin
ita ta san wannan magana haka take to
kaman yanda kike faɗi tabbas ni na gani ne ba wai jiyau bane ni na gani ne da idanuna yara biyu ta dauko daya yana bayanta daya yana hannunta na hagu daya yana hannunta na dama muka shiga keke na tafi da ita ni duk a tunani na ɗan biyu ne a'a sai naga ta ciro ɗayan tana cike mata ta yi hakuri ta ciro biskita ba ta kenci a bai wa Allah ki ba ta nono mana wai ai na yaye ta ne sai na tsaya sai sare sai sai na ce wannan fa ƴar makwabta take dauko wai a'a daga wannan sai wannan sai na ce bai wa Allah
tana da kwai da yawa za ta
ce to sai na ce bai wa Allah me ya miki zafi haka wai a'a ki duba ki gani ai kafafun jiki suke da shi wannan shekaran ta daya da wata 9 wannan fa na goyen ba a yi 40 ba asibiti fa za a kai na wancan wanda yake shekara 2 da wata 6 abinda ta gaya min kenan
duka ne cikin su babu wanda
shekara duka su ba wanda
ne ya hauka je
sannan wanda suka tafi makaranta akwai mai primary 1 akwai mai nursery 3 nace a wani makaranta suke sai ta ce min daya yana makarantar gwamnati sai nace me yasa shi wancan aka kai shi makarantar gwamnati wai a'a ai ba haka bane to kin san inda rayuwa yake ne yanzu yazo baya aiki yanzu dai kurin dai cuda ni in cude ka ake yi sai nace ikon Allah ni dai kan yi wani magana
mu makansu mafita
to sun kar in yi magana cibi ya zama kari
ba da kanta irin waɗannan mutanen idan kika ce zaki biye mai ganin irin waɗannan mutanen daki sai kin yi mamaki akwai lokacin da gwauna ya bada wannan scholarship din nan ilimi wato muna tsaye wani mutum ya zo da yara kusan 16 a mota yara na ta saukowa rututututu yaran kusan kai
kadan da kadan da kadan da kadan wannan ya bin wannan wannan na bin wannan ai da farko mu ce muke yabo yaran anguwa ne ya kawo su saboda a ci gajiyan wannan scholarship na makaranta na kyauta da aka yi na primary mu yaran nan suka sauko muna tsaye mana sallama muka ansa yace yara na kawo ina na kawo su register ne ai an ce a kawo yara nace muka ce yaran layin ku ne yace a'a duk ƴaƴana ne da ni da malama da muke tsaye sai muka kalli juna duk ƴaƴanka ne malam yace duk ƴaƴana ne maman su ɗaya ne a'a ai mata na uku sai ya kirga guda shida yace waɗannan ɗakin su ɗaya a tsakanin su da ya nuna mana wannan shekaran shi 12 wancan shekaran shi 11 wancan shekaran shi 9 wancan shekaran shi 8 sai muka ga matsiran ba nisa a ƴaƴan malam dama ba sa zuwa makaranta yace to da abincin su za ji ko da makaranta yanzu tunda Allah ya kada ma gashi sun zo
shikenan kuma gaskiya ne kuma in kika lura shin wai ne kun namijin ne ma ko ko su matan masu zuba ƴaƴan haka nan tunda wani lokaci ko da namijin baya san a zuba din wannan abin da muke magana akan cewa kishin mu da gasa din da san muce wance cikin alfari ba zai iya bar mu mai tunani mai kyau ba musamman yanzu bari in dawo gare mu nunan da nake tunanin kaman mun fahimci menene amfanin tazarar haihuwan shi sa ma muke magana shin kuna ganin a yanzu akwai wani abin da za a baku da za ku ce kai bari in ƙara gawayin ta zubo su ni ai nima ƙarawa Najeriya auki ne
ina bana sha'awan wannan a gaskiya tazarar haihuwan dai shine
to yanzu kike faɗa mana menene amfanin sa kamar aurata tazarar haihuwan tana da amfani gare ki ke a matsayin ki na mata aure da ke da abokin zaman naki da aure wato auratayyan ku menene amfanin tazarar haihuwa
ai mai matakar amfani ma ai an kina kiran amfani kadan kenan ma kika kira
to dan da safa
ko dan lafiyan jikina na daya kin ga ina da na tazarar haihuwan ina da lokacin da zan zauna dafa abinci na mai rai da lafiya in ci na daya na biyu in yi wanka na in kashe dauri
musamman na yamma
na uku in gyara guri na ko ina ki ganshi cikin sha'awa da tsafta in kama dan dana kuma kin ga zan bashi tarbiya yanda ya kamata zan samu lokacin da zan kai shi makaranta
kowanne da kuma ki samu lokacin da kuma soyayyaki da lokacin ki to ga uwa uba kuma shi uban gayya ana lokacin shi
da nan ma shi ba a fadi ma ba a magana
wato ya zama dan lele
haba ya rauna magana komai zai je
shi uban gayya malama ai shi uban gayya abin da yake so kenan a yanzu mazan yanzu ai shi uban gayya a jididin wala kairan in yazo ya ji dakin ki ya ime da kanshi kina zuwa
kina fari
a'a kina da walisan ki kin dan wankan ki yara kin tura su sun dawo makaranta karfe
2 dama ba ba su dame ki ba
sun dawo makaranta karfe 2 sun wuce islamiya karfe 3 da rabi sun dawo shida sun yi sallah sun yi homework sun je sun kwanta au uban gayya abin da yake so kenan yana zo a fifi a baby ya kai
shikenan
shikenan fa wuce gurin
harka ne da
sai ki ga kin zama yar gaban goshi ba wani boka ba mala
kunya mantuwa yar gaban hanci ma sai
kunya mantuwa ki wawuya ajiya ki kizo ki same ta
me kenan
yawa abinda nake nufi wata kila ke da mai gida an dan sha juice an bari to kin ga babu mai rarrafe duk da makaranta bari a baran miki kun manta da cewa kullun idan kina da tazara haihuwa to gidan ki yana cikin tsafta shi kanshi mai gida idan aka kunno mishi a waje ya san zai zo gida ya kwanta ba tare da kararrawa ba zai yi baccin shi hankalin shi kwance ya tashi domin ya san zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali sabanin idan kan yabuya ne wato ina nufin kin hada lada tafi rika ki taka wancan ki taka wancan ki taka
wani mata ko ma bai takuwa
alhamdulillah domin ina ne tabbatar miki irin wannan gidan da ya zo daga bakin kofa daga bakin kofa sai miko miki ledan ya ce kan daga shi in kika duba za ki ga ya tafi gindin bishiya ko yana wajen ofishin mai shayi
ai malama rika ya
watan shine uban gayya ba abin da yake sha'awa a rayuwar shi idan ya shigo gidan shi in ma yaran suna nan saboda tsabar nutsuwa aka ba su tarbiya idan ya shigo ya gan su a nutse sai ya ji wani dadi a ran shi ya san idan ya je kawai ya je gurin madam ne kuma kowanne an riga an nuna mishi da cewa daga wannan lokacin in ka tashi tafi gurin kwanciyarka amma idan kika tara su bu idan
ya cewa kuke yi kawai ma aka tara su nan kowa ma tashi tafi shi shi ko ba a
cikin ai a yanzu kam duk matan da ta yadda ko ta tara bu a wannan zamanin to fa jiki magayi
to yanzu ku ba mata shawara waɗanda suke da taurin kai akan maganar tazarar haihuwar nan wanda ko ba kai amfani da na hanyoyin zamani ba akwai dama al'ada da addini da yanda ya tsara
sai a ce wai annabi ya ce mahaihu mai hayayyafa da yawa shin annabi zai alfahari da ƴan iska annabi zai alfahari da jahilai annabi zai yi alfahari da kazamai ina mai tabbatar miki Allah Allah kike ki sallami yaron nan ya tafi
kuma uwar da ya da kuruciyar da sai tsufa ya nuna
saboda alhamdulillah zai yiwu mu ci gaba da a wannan tafiya ba ma kallon sauran abokan rayuwar mu ai kuwa shawara da yuyuyu gwamma haihuwa ta ɗaya kwakwara
wannan magana na ta hakan yake ni dai a gaskiya shawaran da zan ba ɗan uwa na mata ko ba don komai ba ko don saboda lafiyar jikinka ma gani muka yi tazaran haihuwa yanzu lafiyar nan yayi karanci rayuwar ta koma ga tunan ga irin ta
sai tsada
wallahi sai tsada ko don irin haka ma ka ni muka yi tazaran haihuwa
shawara anan dai iya ruwa fidda kai kowa na so dan shi ya ilimi idan baka yi tazara ba ba ta yanda zakai ka ba danka ingantaccen ilimi kowa a ce na so a al'umma kai dan gidan wane Allah ya mishi albarka idan ka tara da yawa ba ka da lokacin ba da tarbiya da har za a yi madanka addu'a saboda haka mata da lafiyar ku da iya tarbiya da iya falisa an ba jiki hutu kuma alhamdulillah
Kai tsaye muna tare da Dr. Jabir Sani mai hula domin yayi mana fashin baki akan wannan lamarin.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To Allah gafarta malam barka da shigowa wannan fili na yau da gobe shirin matasa. Wake magana.
Alhamdulillah baka kare sunana Jabir Sani mai hula limamin masallacin Dubo a nan Sarkin Abubakar. Da ke anan Sokoto.
To madalla malam. To yau mun gayyato ka ne wannan filin domin wannan abin da ya dan faru kwanan nan da ake ta cece ku ce ka san ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Ahmad ta yi bayani akan tazarar iyali akan yadda ƴan Najeriya za su yi kokari su dinga ba da tazara wajen iyalinsu. To shine muke so a musulunce da al'adance muna so mu ji mecece tazarar iyali.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah shi addinin musulunci addini ne kammalalle addini ne wanda ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana komai qur'ani ya koya mana komai akwai hadisi da yake cikin bukhari da muslim mun yake ce mai hudu yake tambayar sahabi yace annabi ya koya komai har bayan gari yace eh ya koya mana ga yadda zamu yi dubba magana tazarar iyali tana nan cikin musulunci kuma malamai sun yi maganar ta na farko idan mutum zai kayyade iyali yace ina so koyan fi daya a duniya guda biyu to mafiyo malaman musulunci su akan cewa wannan abin ba kyau ba mu kawo mutum ya kayyade mu kai ne ga kadai abin da zai alfaza zai dan haifa wannan shi ake ce makayyadewa ba tazara ba
kayyadewa
na biyu idan mutum ya ji tsoro har idan mutum ya ji tsoro haihuwar ne domin talauci to ayoyi subhana cikin ayat da ke cikin surah Isra Allah tabaraka wataala yake cewa kada ku kashe ƴaƴanku domin jin tsoron talauci wato daga ciki shi ne mutum ya tsaya haihuwa domin ya bin tsoron idan na haifa ban da abinda zan yi ne su akai ban da abinda zan ba su na cin abinci domin Allah shi ke azzika yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama zai yi talaka ba zai yi ba yana aukuwa a ƙasar nan an gani a duniya an gani talaka talaka ya haifi shugaban ƙasa talaka talaka ya haifi mai kuɗi talaka talaka ya haifi babban malami don haka mutum arzikin ƴaƴan da za su zo a duniya ba ga hannun shi yake ba don haka mutum ya dakatar da haihuwa don cin tsoron talauci wannan ba kyau amma tazara fa cewa ban in ba da tazara tsakanin ɗana na farko zuwa ɗana na biyu Allah tabaraka wataala ko subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya yi magana haka a cikin Qur'ani Allah ya yi magana ya yi ce ce wa fisaluhu fi amaini yayi yaron ana cikin shekara biyu don haka Allah kalla ya ce yaron za a yayi shi kada ya sha nono ya da Allah kalla wata 24 da za a yi kafin mahaifiya ta samu ciki yani al'adar mu ana cewa ya sha ciki kai ya sha ciki sai a yayi shi duk yaron da aka yi ma haka aka hana shi ya sha nono har zuwa wannan lokacin an shiga wani haƙƙi ne da musulunci ya bashi haƙƙi haka da aka yi tazar iyali saboda ita wannan ta dabi'a ce domin wannan yaron nawa ya samu shan nono kamar yadda Allah ya siffanta zai sha nono a cikin Qur'ani ya sha nono wata 24 zaka ni yanzu na haihu ina so sai bayan wata 24 ya haihu ba za a ci wannan laifi ba ne wannan yayi daidai har da cewa wanda bai hakan ba shi ma ba za a kama shi da yayi laifi ba amma dai in haka ba laifi ba ne na aike ne na biyu akwai tazarar iyali da ake yi domin wani injiyi sai mutum ya auri mace tana karatu a jami'a kuma karatunta wanda zai taimaki al'umma ne kuma kila in ta kamu da ciki ko kuma harkar goyo zai iya watan yin zai iya hana mata yin karatu yadda ya kamata sai mutumin ya zaɓi cewa yi mu dakatar da haihuwa a samu tazara har zuwa ki gama karatunki ko kuma wani yanayi ake ciki ana wata ƙasa da ba ta ba da mutum ya haifi ɗaya da yawa sai ki tunda muna wannan ƙasar muna aiki ko muna karatu bari mu yi tazara domin iyalanmu su kasance daidai da dokar ƙasa domin sun ce da abin dokar ƙasa muddin mutum ba dokar Allah ba domin gudun shiga cikin rigingimu da za mu iya jawo mu kanmu shi wannan yana halatta ko kuma saboda rashin lafiya likitoci sun tabbatar da cewa wannan matar in ta yi ciki ta haihu yanzu ita koma wani ciki ya kamata a ba ta shekara kaza domin zai iya cutar da lafiyarta to musulunci yana fifita wanda aka gani da rayuwa misali ita uwar shi an ce za ta cuta in ta haife shi sai a ce to ita yanzu ga ta an ci amfaninta an ga amfaninta ta kai kira kawowa wannan ɗan da za ta haihuwa garibu ne ba san mene ne cikin ciki ba haka ba za a fifita shi akan ta ba sai a ce ki tsaya ki huta har zuwa lokacin da likitoci suka ce ki huta wato shi musulunci ya yarda ne akwai izini mu ayi tsari na iyali domin cimma wata maslaha amma mutum ya ce da dai asibiti ya ce a yi a cire mata mahaifa gaba ɗaya ba za ta koma haihuwa ba ko kuma mutum ya ce gaba ɗayan ƴaƴa biyu kaɗai nake so a haifa to duk wannan bai daidai da koyarwa ta addinin musulunci ba abin da kamata mu fahimta mu a wannan ƙasar tamu a Najeriya dai a wasu ƙasashe da aka ci gaba kamar US kamar UK kamar ƙasashen Turai suna ƙayyade yawa mutum ya haifi ƴaƴa biyu kacal sai kasance sun ice shi a Najeriya akwai matsalolin da suke ta aukuwa in mace take addu'a cire mata mahaifa to fa Najeriya fa akwai jinjinu akwai rashin lafiya da take a gaban cin ƴaƴa biyu ga jinjinu na tatan mutane ga jinjinu na haɗarin mota ga jinjinu na haɗarin jirgin sama ga rashin zama lafiya ga cututtuka da suke fitowa babu maganin su ga rashin isasshen magani ga rashin ƙwararrun likitoci ba irin ne ya kamata a ce an yi koyi da irin wa'ancan ƙasashen ta wannan ba amma duk da haka ne akwai izinin da ya sa a yi to musulunci ya yarda a yi irin wannan abin abin da muke cikin fahimta da irin wa'annan abubuwan da suke tasowa shi shi addinin musulunci ya yarda ka yi koyo ga wa'anda ba musulmi ba abin da ya shafi kimiyya da fasaha kun ga wannan abubuwa na fasahar iyali abubuwa ne na kimiyya to an samu annabi sallallahu alaihi wasallam da kan shi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim yayi jibin kasashen da ba na musulmi ba sai ya koyo gare su sai ya koya ma al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun tuhamantu an anha an yudiya fa ra'aytu al-farisa wa ruma yadiluna wa la yaqulu auladan kun talka shay'a annabi ce da na sai in fana ai gila mace mai shayarwa mijinta mai kadu da ita yake kuma ga farisawa da rumawa suna shayarwa kuma mijin suna saduwa da su kuma kamar da shi bai fitar da su ba sai annabi ya kudi da mai kadu da rumawa farisawa a wancan lokacin masu botar wuta ne rumawa a wancan lokacin ce soci ne amma da yake abu ne na tsani na kimiyya ne sai annabi ya koyo da shi daga komiyar idan aka da wata kimiyya ta kasashen tuwa da yake tafin da iyali ta fa'ida kaza likitoci sun yi bincike sun gano cewa tazaran nan tana da fa'ida kaza babu ne kin mu yi ta malamai sun wannan fatawa amma da zai yi mu kaddade ba kamar yadda suke yi a ce dole ƴaƴa tsaye za a haifawa ko dole ƴaƴa tsaye za a haifawa wannan kaddade ko ni za ka haifa ya taba musulunci haka in yin haihuwa da ni tsoron talauci shi ma ya taba musulunci
to mallan daga ƙarshe wanda kira zaka yi ga mutanen da suke cewa suna haihuwa amma sai su haihu barkatai ba su da halin da za su kula da yara amma an masu magana ko kuma sai su ce duk bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ci ba
wannan ba daidai ba ne mutane suna kafa hujja da wannan ta hanyar cewa annabi ya ce ku yi aure ku haihu
ko ya haure ku haihu
ba haka amma ko kula da iyali shi kuma wajibi ne haka dole ka haifa yadda kake iya kula musulunci da yadda ka haifi mutane su koma ƴan daba ba annabi da zai yi alfahari da ƴan daba ba ranar alkiyama yadda ce ku yi aure ku haihu ka zai yi alfahari da yawan al'umma amma kai ma ka sa duk zai yi alfahari da ƴan daba ba amma in ka haifa baka tsena ba su ne suke koma ƴan daba haka kowa ya haifi gurgudun ne da yake iya rena yake iya reno kowa ya haifi gurgudun da zai iya kula da abincin shi wajibi ne
To madalla malam dai ya mana fashin baki mun ji bayani daga malamin addini kin ji ko zara'u ya bada shawaran kowa ya awo ya haifa wanda zai iya kula ba wai yau ka haihu ba jibi ka haihu amma ba halin da za a kula da shi kuma abinda mutane basu gane bambancin tsarin iyalin da tazara iyali ba wai an ce ka a haihu ba amma a dan bada tazara kadan
gaskiya
haka ne to duka anan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu a madadin wanda ya taya ni gabatar da wannan shirin Daniel Brown sai abokiyar aiki na
Zara Aminu
fa ni Dauda Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari